sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Talal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen a kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 10 ga watan Fabrairu shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
Rundunar SDF ta kasar Syria a takaice ta samu tada samun goyon baya daga Amurka ta fada a yau a jiya Asabar cewa ta fatattaki ɗan kungiyar ISIS domin kwace yankin karshe da ya rige a hannun kungiyar a gabashin Syria Amurka ta kudu da Koriya ta kudu kuma a yau Lahadi sun sanya hannu akan wata sabon yarjejeniya wanda za ta ƙara kuɗin da sun dinke biyan Amurka na jirgin sojoji a Koriya ta kudu kana kasar Turkiya kuma ta kira ga cani ta rufe wasu sansanoni da gidajen yari inda ta kama ɗan wato Turkawa ɗan kabilar Ugu miliyan 1 wacce ta ayyana su abin kunya ga bil'adama
kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gobara ta tashi da asubahin yau Lahadi a ofishin hukumar zabe na karamar hukumar Konfan dake jihar Plateau a Najeriya
shi kuma mai dadi a garin cewa ya ganin iska ya wuni iska ne wanda muke ciki yau din nan yana na yana ta kwashi takardun kai yana ta wasar da su kai sai ya gani ya dace ya dan kone su kayakin nan to a garin konewa din nan shine na ganin bai iya yayi controlling din abun ba sai wuta ta ji ta kama gida
sannan za ku ji cewa kungiyar izalatul bid'a wai kamatul sunna a Najeriya ta bi sahun sauran kungiyoyin addinai wajen kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da za a yi a mako mai zuwa
sauran sace guda a zare babban magana shine muhimmancin zaman lafiya Hausawa sun ce ya fi zama sarki ba ma dan sarki ba saboda idan babu zaman lafiya babu abin da za ka yi kuma Najeriya tana da girman da ta fi sauran kasashe makwabta Allah ya sauke in akwai fitina a Najeriya babu wata kasa da za ta iya daukan yan Najeriya gudu hijira
daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri Rundunar Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon baya Amurka ta fada a jiya Asabar cewa ta fatattaki kungiyar IS domin kwace ikon yankin karshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Syria mai magana da yawun rundunar SDF Mustafa Bali ya fada a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa SDF ta fara dannawa a cikin kauye na karshe da ya rage hannun mayakan jihadin ya ce nan ba dadewa ba za a gama da kauyen Bagus wanda ya rige a hannun IS
yiro ga kan bayyana zuwa Java chata idi askari na ma
idi خلاص
amma maji wa
ya ce yanzu babu kungiya na yan bindiga kamar su IS da suka rige a yankin Rojava amma akwai ragowar abubuwa da suka shirya ya ce lokaci ya kai da za mu gama da su kwata-kwata a yau din nan za mu gama da su muna murna saboda mun kai rana ta ƙarshe da yaƙi da kungiyar Daesh ya zai zo ƙarshe ya ce abun farin ciki ne an gama da su ya ce mun dau fansa ga kisar da suka yi na magabatanmu kuma babu abin da ya rage wa kungiyar IS a wannan yanki sabame ta sama da rundunar SDF da Amurka ke marawa baya ta kai ya akan yaki da wato IS kenan a wannan yanki mai girman kilomita 4 da kuma kusurwa 4 yana ciki hadda wato yanki da ake kira Bagus inda ya rige ma ainihin wato ƴan bindigan kenan wanda ke kan iyakar Iraki Amurka da Koriya ta Kudu a yau Lahadi sun sanya hannu akan wata sabuwar yarjejeniya wadda za ta kara kudin da sul din ke biya wa Amurka da jirge sojoji a Koriya ta Kudu. A cikin sabuwar yarjejeniyar Koriya ta Kudu za ta biya dala miliyan 890 adadi da ya karu akan dala miliyan 60 akan kudin da Koriya ta Arewa ta Kudu ta biya a bara. Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu ita ce za ta tabbatar da yarjejeniyar kafin aiwatar da ita. Sabon shirin ya kara kashi 8.2 a cikin 100 na kudin da Seoul za ta biya domin taimakawa a jibge sojoji 28,500 a nan Koriya ta Kudu. Amurka ta dade tana jibge sojoji akan wato a Koriya ta Kudu tun lokacin fadar yakin ruwan Koriya a shekarar 1950 zuwa shekarar 1953. Turkiya ta ce China ta rufe sansanoni da gidajen yari da ta kafa, inda rahotanni suka nuna akwai 'yan kabilar Uyghur miliyan 1 a wurin wacce ta ayyana su babbar kunya ga bil'adama. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Turkiya Hami Asku ya faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa ya bayyana a fili cewa an kama Turkawa 'yan kabilar Uyghur sama da miliyan guda, kana ana azabtar da su, ana kuma sauya musu tunani a siyasance a wasu sansanoni da gidajen furisin. Sanarwar Turkiya ta biyo bayan labarin mutuwar wani mawaki dan kabilan Uyghur da ake kira Abdulrahim Hayet, wanda ake tsare da shi a wani sansani a gundumar Xinjiang a kasar China. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce ba zai iya tabbatar da mutuwar kai tsaye ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta nuna matukar damuwanta da tashin hankali da ke sa mutane suna arcewa daga jihohin kudancin Chin da Rakhine na ƙasar Myanmar, lamarin da ke ƙara dagula al'amura a yankunan da daman can suke fama da rikici. Hukumar 'yan gudun hijiran ta ce ba za ta iya kiyasta adadin taimako da ake da bukatar su a waɗannan yankuna waɗanda suke fama da tashin hankali, saboda ba ta iya isa wurin da wasu wurare a cikin Myanmar sosai ba. Amma dai hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana da labarin akwai taɓarɓarewar tsaro a jihohin kudancin Chin da kuma Rakhine, sai kuma wato babban dukan abin damuwa ne. Hukumar ta ce ba ta iya gano adadin mutanen da suka arce daga gidajensu suke tsugune a wasu wurare a cikin ƙasar ba, wanda aka samu ɓarkewar tashin hankali a cikin watan Disamba. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira Andrej Mahcic ya ce musulmin Rohingya da dama sun arce zuwa cikin Bangladesh domin samun mafaka.
We understand from some of the reports that some 200 people have sought.
Yace mun gano a wasu rahotanni da muka samu cewa mutane 200 ne suka nemi matsugunai domin kare lafiyar su. Yace an samu wannan labari ne daga wani kauye inda ba za su iya kaiwa sosai ba. Masu zanga-zangar Yellow Vest a Faransa sun yi yunkurin kai mamaya a Majalisar Dokokin Kasar a jiya Asabar a mako na cikin 13 da fara wannan bore a birnin Paris. 'Yan sandan sun yi amfani da kulki da barkodin tsohuwa wurin tarwatsa masu zanga-zangar, wasu kuma sun yi ta jifar 'yan sandan da tarkace kada suka kuma kona motoci da babura da kuma kwandunan shara. Yanzu masu zanga-zangar suna kokarin tasar ma wasu muhimman wurare a cikin birnin. 'Yan sandan sun ce an tsare akalla mutane 30 a cikin masu zanga-zangar. Ministan harkokin kasashen waje na Faransa ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa zanga-zangar wannan makon dai bai ƙarfi ba kamar makon da ya gabata. Zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar, wanda aka fara tun ranar 17 ga watan Nuwamba bara, ana nuna haƙin jini ne ga shirye-shirye na inganta tattalin arziki da shugaba Emmanuel Macron ya yi, wanda yake niyyar ƙara haraji a kan mai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Da asibarin yau Lahadi da misalin karfe 3 gobara ta tashi a ofishin hukumar zabe na karamar hukumar Kwampan dake jihar Plateau a Najeriya. Gobarar ta cinye dukkan akwatunan zabe, katunan zabe na jama'a, rijistar masu kada ƙuri'a da generatoci da wasu muhimman kayayyakin zabe. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aika mana da rahoton.
Wata gobara da ta tashi da asubahin yau Lahadi ta lamushi ofishin hukumar zabe a karamar hukumar Kwampan a nan jihar Plateau da duk kayayyakin zabe dake ciki. Gobarar wacce ta tashi da misalin karfe 3 na asubahin yau Lahadi ta cinye dukkan akwatunan zabe, katunan zabe na jama'a, rajistar masu kada kura'a, generator da wasu muhimman kayayyakin zabe. Mr. Isaac Kwalu shine shugaban karamar hukumar ta Kwampan. Ya mun karin bayani kan irin asarar da aka tafka.
So a cikin bayanin da muka gane shine shi mai gadin da dama shine ke kula da gadin wannan wuri. Jiya suka yi wata sanitation ne wanda kayayyakin da ba su da amfani ba a ofishi ainihin din sun tara shi sun aje a waje saboda akwai kayayyakin da an fara kawowa na shirin zabe. Ana kan yau da dama sun hadu za su tattara su fara raba su non-sensitive materials din saboda kai su komi wani polling unit. To shi kuma mai gadi a garin cewa ya gan iska ya wani iska ne wanda muke ciki yau din nan yana ta kwashe takardun kai yana ta wasar da su kai sai ya gani ya dace ya dan kone su kayayyakin nan. To a garin konewa din nan shi ne na gan da iya yayi controlling din abun ba sai wuta ta ji ta kama gida. To a cikin gidan kuma akwai su generator wanda su ainihin guda 14 wanda sun riga sun yi servicing din su kuma sun riga sun sa mai ba a ciki. Ba a take dai zan ce gabaki daya ofishin ya kona kurmus amma sun ce dai kamar akwai dan PVC card wanda sun iya samu sun shirya a lissafin da muka gani 160 da wani abu. Amma abu mai kyau din shi ne godiya ga Allah shi ne ba wata sensitive material wanda ta riga ta iso ba. Su card reader wanda shi ne za a yi amfani da shi a gudanar da zabe kuma Allah ya sa kuma ba su iso ba kafin wannan abin ya faru. So na san wannan bai zama abin da mutane su daga hankali ko zai hana mu yin zabe a katanmu na Kwampan ba.
Shi ma Habu Jugunu wani mazaunin garin Kwala sharkwatar karamar hukumar ta Kwampan ya ce gobarar ta janyo musu komo baya musamman kasancewar za a gudanar da manyan zabubbuka a Najeriya kasa da mako guda.
Gaskiya su wayanda ba su kaji katin zabe ba wanda aka yi daga bayan nan gaskiya suna cikin tashin hankali kuma sun nuna bacin su sosai. To suna nuna cewa ma kamar idan har an ba su katin zabe ba amma zabin ne za zabe ba za su yarda a yi zabe ba sai an kawo musu katin zabe. To wannan abu dai ya zama to damuwa kuma ya zama to barazana ma zabubbukan da za su zo mana.
Yayin da na kira jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zabe mai zaman kanta a nan jihar Plateau Osaratin Imahiyar Rebo ya tabbatar da aukuwar gobarar ya kuma shaida mun cewa suna kan hanya don duba irin barnar da gobarar ta yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a Najeriya ta bi sahun sauran kungiyoyin addinai wajen kiran samun zaman lafiya a lokacin zabe. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya aika mana da rahoton.
A lokacin wannan gangami na wa'azin kasa da aka gudanar da birnin Lagos, shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Sheikh Abdullahi Balalo ya bayyana bukatar ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, musamman ma dai gabanin zaben da za a gudanar a Najeriya na kasa baki daya. Sheikh Abdullahi Balalo ya bayyana muhimmancin zaman lafiya a daidai wannan lokaci da kuma bayan zaben da cewa shine zai tabbatar da dorewar Najeriya kasa daya al'umma daya.
Sauran sati guda a zare babban magana shine muhimmancin zaman lafiya. Hausawa sun ce yafi zama sarki ba ma dan sarki ba, saboda idan babu zaman lafiya babu abin da zaka yi. Kuma Najeriya tana da girman da tafi sauran kasashe makwabta. Allah ya sauke in akwai fitina a Najeriya babu wata kasa da za ta iya daukan yan Najeriya gudu hijira. Saboda ka ba mu fatan wani fitina ko musiba ya faru a Najeriya. Don haka ina kira ga yan Najeriya dukkaninmu mu lura da cewa kasan nan kasa ce da Allah subhanahu wataala ya kaddara mana zama a ciki kuma yace mu hakuri da juna shi yasa ya ajje musulmi da wanda ba musulmi musulmi ba iya cewa zai fidda wanda ba musulmi ba a Najeriya ya zama shi kadai ba zai yi haka wanda ba musulmi ba bai iya cewa zai fidda musulmi a Najeriya ya zama shi kadai akwai hikiman da Allah yace mu zauna ta kuma sai ya bar mu ba kabila daya ba kabilu masu yawa
to ko wani irin darasi mahalarta wannan taro na wa'azin kasa suka dauka a wajen wannan wa'azi da aka gudana tambayar kenan da naiwa daya daga cikin mahalarta taron Abu Yazid Mani daga jihar Katsina
malamai sun yi kira ga al'ummar musulmi da ma na kristan su ba da zaman lahiya malaman sun yi kokarin kiran al'ummar musulmi da ma na kasa baki daya kan hadin kai
a yan kwanakin nan dai kungiyoyin addinin musulmai da na krista daban-daban na ci gaba da fitowa domin yin kira ga yan siyasa da kuma magoya baya da su zauna lafiya da juna a lokacin zaben kasa da za a gudanar a Najeriya to sai dai kuma akwai wanda ke da ra'ayin cewa bai kamata shugabannin addini su dinga tsoma baki a cikin harkokin siyasa ba to ko mai shek Abdullahi Balalo zai ce game da wannan zargi da ake wa malaman na addini a Najeriya
sai wannan kuskure ne babu yadda zaka yi ka sa malami ya yi maka sallah ya ga maka addini koya maka yadda ake bautan Allah sannan ka ce kare siyasa siyasan kanta addini ne jagoran siyasa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke fara nuna yadda ya kamata a yi siyasa zama da mutane ma akwai siyasa saboda haka a ce maluma kar su shiga siyasa wannan kuskure ne saboda dole su gwada wa mutane waye na gari wane ne ba na gari ba idan suka yi shiru har aka samu wanda yake ba na kirki ba suka shugabanci al'umma to su ma Allah zai tambaye su amma in suka tashi suka fada kan suka ce ga abin da ya kamata a yi su sun yi nasu in kaddaran ubangiji ya riga ya cewa wancan sai ya samu ba abin da za su iya yi saboda haka kuskure ne wadansu ko suna nan suna cewa ƴan izala mun ce wato mu kadai mun isa mu yi zabe shugaba Muhammadu Buhari banda ainihin wato ƴan dariƙa wannan ba gaskiya bane so ake ayyarfi a kawo harkar siyasa ai wurin zabe duk mai neman ainihin wato takara yana neman kowanne daga cikin al'umma su bashi goyon baya ba ma ƴan izala ba musulmai wato gabaki daya duk dan takara na fatan su bashi goyon baya banda musulmai ba ina neman kristoci su bashi banda nan ba waɗanda ma ba musulmin ba ba krista ba suna da wani addini daban amma ƴan Najeriya ne suna da haƙƙi akan shugabanci saboda haka ina kira ga waɗanda suke yada wannan sharri cewa mun fito mun ce mu kadai muka isa mu yi zabe ba tare da ƴan dariƙa ba so suke su jefa yarfe irin na siyasa ba mu yi wannan ba ba mu san inda aka yi wannan ba shine fahimtar mu
Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
to a gaida Babangida Jibrin masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 10:17 na safe ga shirin na gaba
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta a cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji cewa an kaddamar da wata kungiya ta sa kai da za ta taimaka wajen hana shaye-shaye da kuma wayar da kan jama'a akan miyagun kwayoyi da kawo ƙarshen sayar da jabun magunguna a Najeriya mai suna Safe Medicine Foundation a turance a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar likitoci masu hada magunguna ta Najeriya pharmacist Ahmad Ibrahim ya kasai wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya halalci wajen taron kaddamar da kungiyar ga rahoton da ya hada mana
an kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna Safe Medicine Foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa pharmacist Ahmed Yakasai wanda ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka
kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun kwayoyi magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna. Sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da musa bakin mu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake sai da su a ga cewa an yi binciken magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar police da sauransu ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya kamu ya shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba
to ko ne illa miyagun kwayoyi yake da shi ga kasa
to miyagun kwayoyi ko kuma kasan abun guda biyu ne akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi nan ana magana fake drugs da kuma drug abuse to kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi dan mun hada da maza mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa yake lalata tattalin arzikin kasa kuma mutane suna haukacewa kuma yana lalata arziki yana kashe aure yana rusa matasa da sauransu to waɗannan abubuwa duka kasa na cutuwa tun ma ba a ce kun yi a kasa ta yi asarar matasan ta ba to kuma lafiyar kama idan kana shayar wannan magunguna za su iya taɓar lafiyar za su iya taɓar kwakwalwarka za su iya lalata ka shi yasa za ka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa so wannan abu ne da yake taɓa kai kanka ya taɓa iyalinka ya taɓa ƴan uwanka ya taɓa ƙasa ya taɓa duk inda ma kake zaune so wannan babban al'amari ne.
A ƙarshe pharmacist Amir ya kasai ya ba da shawara wajen magance illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa kamar haka.
To shan miyagun kwayoyi abu ne da ya shafi kowa tun daga gida tarbiyya tun daga makaranta su ma tarbiyya da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke motsawa yadda suke yin abubuwansu sannan kuma a san yadda za a yi an katse inda ake samu waɗannan magunguna da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje ɗaya kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane da kuma a sa mutane tsoron Allah san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranar ƙin dillanci kuma wato kar a bari ana bawa waɗanda suke irin wannan lalata ana ba su girma da mukamai suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko wani abin ka zo ka gani ne to idan ana ba irin waɗannan mukamai da wani cigaba za ka ga matsala ne babba to duk waɗannan abubuwa abu ne amma dai doka da horarsuwa tana da muhimmanci kwarai da gaske.
Shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi suka sa a gaba wajen kawo ƙarshensa musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bansa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana da Abdullahi Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana. karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Nigeria inda suka ce assalamu alaikum BOA Hausa a kwana a tashi asaran mai rai hakika yau Lahadi 10 ga watan Fabrairu shekarar 2019 muna da saura kwana 6 kaccal a gudanar da zaben shugaban kasar mu Nigeria da fatan Allah yayi mana zabi mafi alkhairi amin sai sako daga Amina Adamu Malam Maduri jihar Jigawa inda yace assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan uwana matasa masu amfani da kafafan sadarwa ya kamata mu sani fa malamai sune fitilar al'umma dan haka ya kamata mu yi taka tsantsan mu daina cin mutuncin su da sunan siyasa sai daga Muhammad Musa Dambam inda yace VOA Hausa saura kwanaki kalilan ya rage a gudanar da babban zaben Najeriya dake tafe fatan mu shine Allah ya sa a gudanar da zaben lami lafiya sakon mu na karshe ya fito daga Usaini Abba Dambam dan kishin kasa mazaunin karamar hukumar Dambam jihar Bauchi inda yace VOA Hausa dunkulewar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasashen Niger da Najeriya wato FCC da kuma halsiya suka yi domin sabon salon yaki da cin hanci a fadin kasashen biyu ba shakka abin yabawa ne kuma muna fatan kwalliya ta kai ga biya kudin sabulu tare da baiwa mara dakunya masu sauraro ga wannan sakon
talaka kabur kuka akuri arkai cinka karike makamunka ita zata cece ka
yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019
mun ce babban abin da zamu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata
bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari
Sashen Hausa na Murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna dan kawo muku labarai da rahotanni da dumdumin su
Muryar Amurka daga Kaduna
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Zamu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar radio mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan zamu so jin ra'ayoyinku a radio da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, zamu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Dan haka sai a kasance da sashen Hausa na Murya Amurka.
Duniya a kafin
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Rundunar Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon bayan Amurka ta faɗa a jiya Asabar cewa ta fatattaki kungiyar IS domin kwace ikon yankin ƙarshe dake da rage hannun mayakan a gabashin Syria. Mai magana da yawun rundunar SDF Mustafa Bali ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa SDF ta fara dannawa a cikin ƙauye na ƙarshe da rage hannun mayakan jihadin yace nan ba dadewa ba za a jama'a gafarce ni yace dan ba dadewa ba za a gama da NIS kwata-kwata Amurka da Koriya ta Arewa ta Kudu sun a yau Lahadi sun sanya hannu a kan wata sabuwar yarjejeniya da za ta kara kuɗi wanda sun din ke biyan Amurka na jibge sojoji a Koriya ta Kudu a cikin sabuwar yarjejeniyar Koriya ta Kudu za ta biya dala miliyan 890 adadin da ya karu da dala miliyan 60 akan kuɗin da ta biya a bara Kasar Turkiya ta ce cada ta rufe sansanoni da gidajen yari da ta kafa inda rahotanni suka ce akwai wato Turkawa ɗan kabilan Ugur miliyan 1 a wurin wacce ta ayyana su abin kunya ga bil'adama.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku bari mu taya Malam Nuhu Alhaji wanda za a nada sarkin Hausawan biyu gobe Litinin idan Allah ya kai mu a fadar sarkin biyu Alhaji Umar Mustafa Aliyu to Allah ya sanya alkhairi amin Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin Seven Star Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Nick Ivanov Zara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Musique et info pour chacun.